assainissement des finances publiques d'être.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da kuma fashin baki kan zaben Amurka da ke gabatowa. To ko menene babban koken 'yan Najeriya ga gwamnatin Amurka ta gaba?
Babu abin da ya kai tsaro. Su adda makamai, su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya. Don haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba, don Allah ya yi muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin ke duba wani yunkuri da kungiyoyin Fulani Najeriya ke yi na kare mutuncin kabilar Fulani daga halayyar wato bargurbi. Da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da Prime Minister kasar Lebanon inda suka tattauna akan har-haren da Isra'ila ke kaiwa a kasar, yayin da Amurka ke matsawa gwamnatin Beirut da ta dauki mataki akan kungiyar Hezbollah. A yayin da yake kan hanyar dawowa gida daga ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya, Blinken ya gana da Prime Minister Najib Mikati a birnin London, wanda ya je birnin daga Paris inda ya halarci wani taro da aka yi akan Lebanon kwana ɗaya da ya wuce. Su duka biyan sun dai yi murmushi a gaban masu ɗaukar hoto, amma ba su ce komai ba. Amurka, babbar ƙasar ƙawancen Isra'ila ta fannin siyasa da harkokin soji, ba ta buƙaci Isra'ila ta gaggauta tsagaita wuta a ruwan bama-baman da ta kwashe wata guda tana yi akan Lebanon ba, inda take auna mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Sai dai Blinken din ya yi kira da a gaggauta warware rikicin ta hanyar diplomasiya. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jikata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon, a cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon da kafafen yada labaran kasar. Waɗanda aka kashe ɗin dai sun haɗa da Ghassan Najjar da Muhammad Rida na kafar yaɗa labaran Al-Mayadeen da ke goyon bayan Iran, da kuma Wissam Kasim wanda ya yi aiki da kafar Al-Manar ta ƙungiyar Hezbollah, a cewar kafofin yaɗa labaran a cikin sanarwar da suka fadda lokuta daban-daban. Harin dai ya kasance rana mafi muni ga kafafen yada labarai a cikin shekara ɗaya da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah na kasar Lebanon. Nan take dai Isra'ila bata ce uffan ba game da harin, wadda yawancin lokuta take musanta kai hari da gangan akan 'yan jarida. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai shi ne hari ta sama a karo na 15 da ta kai a birnin Kiev a cikin wannan watan. Jiragen da aka harba a birnin fiye da 12 ne aka kakkaɓo a lokacin harin, wanda aka kwashe tsawon sa'o'i huɗu ana yi, kamar yadda shugaban sojojin birnin Serhiy Popko ya bayyana ta kafar Telegram. Ya ƙara da cewa hukumomi ba su samu rahoton wani ya jikata ba, kuma tarkacen jiragen da aka harbo sun haddasa gobara, amma daga baya an iya kashe ta. Ma'aikatan kamfanin dillancin labaran Reuters sun ba da rahoton jin wasu fashe-fashe da yawa da safiyar yau Juma'a. A ƙarshe, Hukumomin kasar Pakistan sun fada a yau Juma'a cewa a rangamar da aka yi a lokuta daban-daban tsakanin jami'an tsaro da mayakan sa kai sun yi sanadin kisan jami'an tsaro akalla 14 tare da jakata wasu da dama a lardin arewa maso yammacin kasar da ke kan iyaka da Afghanistan. Rikicin ya barke ne a gundumomin Khaiba, Bannu da Dera Ismail Khan, inda tashin hankalin 'yan bindiga ya fi shafa a lardin Khaiba Pakhtunkhwa, inda kuma kungiyar mayakan TTP da aka haramta ke yawan yi wa jami'an soja da na 'yan sanda kwantan bauna da kuma kai hare-hare akan sansanoninsu. Jami'an tsaron gundumar Khaiba sun ce an yi musayar wuta tsakanin mayakan kungiyar TTP da jami'an tsaro a yau Juma'a. Labaran da ya yi sanadin mutuwar akalla jami'ai 2 tare da jakata wasu 3. Jami'an sun kuma ba da rahoton kisan akalla mayakan sa kai 2. A wani lamari daban kuma, 'yan bindigar sun yi wa wata motar 'yan sanda kwantan bauna a gundumar Bannu, inda suka kashe wani babban jami'in ɗan sanda da dogaransa.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da babban zaben Amurka wanda za a yi a ranar 5 ga watan gobe, wato Nuwamba, ke karatowa, 'yan Najeriya da masu fashin baki na dada bayyana wato fatan su saboda tasirin Amurka a siyasa da kuma zamantakewar duniya. Hassan Umar Tambol gare ka.
A yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke karatowa, wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatan su ga wanda ya ci nasara.
Sunana Alhaji Umaru nake ji mahuta. To abinda a fatan mu da zaben Amurka, Allah sa a yi shi lahiya kuma a kare lahiya. Kuma ubangijin Allah ya tabbatar da alheri. Amma muna da fata. Don Allah, don Annabi an kai zaben nan, an kai shi lahiya. Duk wanda Allah ya ba, don Allah kada ya mance muna da Najeriya. Saboda yana ganin halin da muke ciki. Muna son don Allah a taimaka muna, mu Allah taimaka mu samu canji.
Kamar wani irin canji kuke so?
Kamar irin canji mu dan samu sauki ga tsadar rayuwa wadda muke ciki yanzu. Ga tsadan mai, ga rashin tsaro ya dame mu.
Sunana Abdullahi Kaddaroyi na Alheri. Allah sarkin da sarki da ya gwada mana za a yi, Allah sa a wanye lahiya. Dan muna da yaya a Amerika, ko ina mu ba mu bukata abin da ya bata Amerika.
Kamar me kuke so wanda ya samu shugaban kasa, ko Donald Trump ko Harris? Me kuke so su yi muku a Najeriya?
Abin da muke so yana da yawa dan Najeriya. Matsalar mu babu abin da ya kai tsaro. Su adda makamai, su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya. Da haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba, don Allah ya yi muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan.
Tunana Alhaji Naidu mai shayi bakin kasuwar Shanu Ibadan, ni ɗan Niger ne mazaunin Najeriya. Duk shugaban da zai hau a kasar Amerika, mu dai abinda muke so mu kasashen Afirka ya samu kan haɗin kai na kasashe na Afirka, musamman kasar mu Niger. Ka duba halin da take ciki yanzu, ba mu da tsaro. Gashi shugabanni an yi juyin mulki, har yanzu kasa tana mana tangal-tangar. Mutanen kasar suna nan, suna ta koke-koke, suna shan wahala. Babu tsaro, babu abinci.
Fata na alheri ga wannan baiwa Allah. Allah ya bata nasara ta ci zaɓen Amerika, Kamala Harris.
To me yasa kike son Kamala Harris ta ci?
Domin mu ma mata mu shiga jerin tarihi, saboda ka san ana yin mulki babu mata ba kyau, kuma komai za a yi a duniya sai da mace.
To idan Kamala Harris ta ci shugabar Amerika, me kike son ta yi muku kuma?
Ka san ta kyautata ma 'yan Afirka gaba ɗaya, ba Amerika kaɗai ba. Duk inda mata suke ta kyautata ta masa su ji daɗin milkin.
Professor Muhammad Bello Bada mai fashin baki ne a Najeriya.
Karo na farko, mutane suna tunanin cewa mace kuma wadda ba baturiya Amurka ba tana iya cin zari. Mutane da yawa suna nuna mata kauna. Ga tarihin Amurka tun da suka fara yin wannan demokradiyya, mace ba ta taɓa shugabancin ƙasa ba. Kusan wannan ita ce mace ta farko wadda ta zama mace makiyar shugaban ƙasa. Duk da demokradiyya din da suke faɗa gaba ɗaya ga duniya. Sannan kuma ita demokradiyya da irin wagga da ake yi, Amurka suna ganin cewa kamar su ne 'yan sandan duniya game da demokradiyya, su ne uwayenta. Shi yasa duka duniya an samu su idanu a ga yadda za ta kayawa, cewa wanda ya faɗi zai yi hankuri, ko kuma wanda duk ya sha kai zai komo kamar da demokradiyya a ƙasashen mu na Afirka, ya ce maguɗi an kai mashi. Shi yasa take da muhimmanci ƙwarai da gaske.
Farfesa, menene muhimmancin wannan zaɓe
Amerika, ƴan Najeriya da sauran kasashen Afirka.
Ya shirka su suna fatar a Amerika a samu shugaban kasa wanda zai dauki duka ƴan adam suna da muhimmanci ba Amerikawa kawai ba. Fatar kuma shugaban kasan da za a samu wanda zai kokari shi tabbatar da Afirka cewa ai demokradiya kuma ai demokradiya ta kwar.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amerika daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba taron da kungiyar Raya Al'adun Fulani ta Najeriya, wato FUDECO, ta gudanar, inda ta karfafa matakan wayar da kawunan Fulani makiyaya don gyara rayuwarsu ta tafi da zamani. FUDECO ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani a barazanar gurɓacewar al'adu da jefofinsu cikin miyagun laifuffuka. To madalla, a gagarumin taron da kungiyar ta shirya na bita ga matasan Fulani makiyaya maza da mata a jami'ar jihar Nasarawa da ke Kefi, FUDECO ta ce takaita sana'ar Fulani ga kiwo ko sayar da nono ba zai iya ɗaukar nauyin rayuwa mai inganci ga Fulani ba a wannan zamani na kimiyya da fasaha. Arɗin Kefi Alhaji Usman Damau ya nuna damuwa kan cinye burtali a matsayin wani dalilin da ke kawo taɓarɓarewar tsaro.
A matsayin mu na Ardawan jihar Nasarawa, kuma Arɗin Kefi zone, kullum mai girma gwamna injiniya A.A. Sule ya kira mu ya karantar da mutum hauci na farko, ya koyo min zaman lafiya, kuma an samu zaman lafiya musamman abin da ya shafi kiwo da sauran su a jihar Nasarawa. Da abin da ya shafi tsaro da sauran kore-koren shanu da kinnafi, Allah ya kawo mana sauki. Rayuwan ba ka yi karatu ba, ba abin da ba ka yi aikata ba, sai a san rayuwar mutum na farko ya zama ya karatu. Amma abubuwan da ke faru yanzu a jihar Nasarawa, abin da zai wayar da su, ga mu da kungiyoyin malaman addini da sauransu suna ruga-ruga suna karantarwa, wannan muna ga za su rage irin wannan abubuwan da ke faruwa. Domin mutum da ilimi ba zai ce daji zauna a banza ba, ruwa ba zai doke shi a banzo shi a nema binci ta hanyar da bai dace ba, zai tsaya ya bauta ma kasansa ne a samu ci gaba.
Arɗo Damau, kusan za a iya cewa ku Arɗawa ku ne kuke kusa da masu kiwo, duk wani abu in ba an sa ku a ciki babban ba a samun ci gaba. Shin ku kanku kuna da haɗin kai da za ku yi wannan aiki?
Muna da haɗin kai za mu wannan aiki, amma kora masu gwamnati tallafa mana. Abin da ya shafi yau burtale da mashayan shanu, waɗansu sun ba 'yan nasarar state ba, ba 'yan jiha ba, daga wani jiha sun siya wurare, sun toshe mashayan shanu, sun toshe burtale. Ita saniya kamar ambaliya ne, in kishin ruwa kama shi mai gona ya so iki sai ta buga ta shiga. Saniyan rana kama shi zafin ruwa, saboda muna kira gonan jihar Nasarawa ya buɗe mana mashayan shanu da kuma burtali. Amma ba a yi wannan aikin ba za a gana samun rigingimu.
Ci maganan nan ta cinye burtali na daga cikin matsalolin da ke damu.
Ai, burtali na daga matsalolin da ke damu mai ko mashayan ruwa. Musamman idan akwai burtali da a samu wajen kiwo ko a kan kiwo, yanzu kaga a nan wasu local gami a jihar Nasarawa kasa ya kare na kiwo, na noma ya kare. Amma alhamdulillahi za an bar wani sanyo ki za a gane samu dan wuri kaɗan kaɗan ne kiwo, domin kiwo sana'a ne, noma sana'a ne. To amma manoman suna yin noma fitiri burtali, fitiri mashayan ruwa, ba game da gonaki a ta musu ƙya ba. Muna kira a duba wannan gefe, musamman shi mai girma gonaki.
Ga ƙalubalen tsaro kuma, samun hannun wasu matasa makiyaya a lamuran satar mutane don samun kuɗin fansa. Ɗaya daga baƙi masu jawabi, tsohon jami'in sojan ruwan Najeriya, Navy Warrant Officer Dawud Abdulkarim, ya ce sai in an yi amfani da ɗan gari cikin matasan ne don samun maslaha mai ɗorewa.
Farukan nan yaran Fulani da suka fandare ina, aka jawo su, aka engaging ɗinsu, aka ba masu tallafi, su ma za su samu dogaro da kansu. Muna roƙon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafi, yanda za a samo yaran Fulani a ɗan zakulo su, a ringa training ɗinsu akan especially wajen kiwo. Wajen kiwo da noma, yadda za su zamanto self-reliance na zamani. In za a kashe wuta, a nemi meye dalili wannan wutan, saboda a samu a kashe ta. Meye dalilin fandarewa waɗannan yaran Fulani? Dama haka suke? Dama haka suke? Ba san su da? Wallahi zan gaya maka, ba fito na fito ba ne. ba yaki bane, ba yaki bane, ba murkucewa bane, ba zai yiwu ba. Abi hanya ta lalama a jawo waɗannan yaran, a kawo su kusa, a nemi me dalilin ku nayi wannan abun, me kuke so a maku. Mu tafi tare wayannan yaran mu ne, yawancin su yaran mu ne, wayannan mutane a jawo su kusa, mu nemi yanda zamu musasanta wannan abun, saboda maganan cewa a murkushe su ba zai yiwu ba, saboda murkushe wannan shi yake su sa yawancin su suna fadarewa, kuma hanyoyin da aka bi na murkushewan ba abi hanya mai kyau ba. Da dan gari ake me akan ci gari, to in za a yi fada da yawanci wayannan fulani da suka fadare, da fulanin za a hada, da fulanin ne za a hada, sai a ci su da yake. Ku duba wo strategy da America take bi. America da take son ta ci Libya, sai ta yi amfani da mutanen Libya. Da take son ta yaki Iraq, sai ta lallashi Larabawa gaba daya, ta lallashe su suka ba ta hadin kai, sai suka yaki Iraq. Kuma haka bane, tana da karfi ta je ta murkushe Iraq. Tana da karfi. Wa'anda suka tuban sai a amfani da su, sai a yaki wa'anda suka ki. Don ba dukansu za su yarda ba. Wasu za su ki, wasu za su yarda. To da su za a yi amfani da su.
A cikin mahalarta taron dai akwai shugaban kungiyar Me Yata Allah Kautal Haure, Abdullahi Bello Bodejo, da ke buƙatar ƙarin fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya. Ya ce ya barwa gwamnatin Najeriya haƙƙin tsaro zai koma lamuran hidima ga makiyaya ne.
Dalilin zarrabawan da na shiga yana ɗaya daga cikin kafa ƙungiyar Nomadic Vigilante, kowa ya san da wannan, ya ganni tare da su, kuma mun abin nan tare da su, amma kuma Najeriya tana da dokokin tsarin mulki. Idan har duk abin da za a yi ya zamanto akwai zai yi karo da tsarin mulki, alhamdulillah dama ai harkan tsaro dama ba haƙƙin yaran ta a wuyana ba ne, haƙƙin yaran ta ne a kan gwamnatin tarayya. Amma in aka ce da cewa zo an aka ce maka da cewa gashi an bullo da wata hanya, domin wannan hanyar a taimaka ma gwamnati, in gwamnati ta ce ba ta so, babu abin da za ka iya yi. Amma dukkan wani al'amura wanda ya shafi wayar da kawuna akan mutane, zaman lafiya da sauran haɗin kan Fulani, da sauran tabbatar da cewa Fulani ba su shiga rigingimu ba, Fulani ba su shiga fadawa a cikin wani hidima na jahilci ba, wannan fafutuka yanzu muka fara za mu ci gaba da shi. Amma a harkar tsaro mun barwa gwamnati.
Fodeko dai ta yi alwashin ci gaba da amfani da taruka wurin wayar da kawunan makiyaya da kuma tara gudumawa don samar da jari ga dukkanin waɗanda suka koyi wata sana'a da za ta taimaka wa rayuwa ta dogaro da kai. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa a madadin abokin aikina Nasiru Adamu Elikaya, Jolly Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Hassan da tawagarsa, to muna gab da buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce 2-0-2-9-6-5-0. To da alamar dai ga kira daga Kaduna nake jin. Wake kan layi daga Kaduna?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Yakubu Dutch. Sabon O7 daga nan garin Kamuru da Kulu, headquarter da Kulu, yankin katar local government.
To sabon O7 muna jin ka.
Yawwa alhamdulillah, abin da nake kira da shugabannin mu su ji tsoron Allah, domin bayan mutuwa kun yi tabi. Domin yanzu yayin da kuka shiga mana na zaɓe, ba a yi zaɓe ba, ka ci ba ka ci ba, to a ƙarshe ba yanzu ya kai ga kuna zaune kuna jiran masu zaɓe, ba za ku gani su ba, sai dai ku yara za su fadin cewa an ci zaɓe. To su kina hakkin jama'a, bayan mutuwa kun yi tabi, Allah zai tashe su. Yan mulkin da yake kama su cikin rikin haka, wallahi ta lalzuwar Allah akwai lahira. Domin ba biyu mu a jihar Kaduna wani zaɓe ba ta ƙirarin koyi, amma mun ji an sanar cewa an ci zaɓe gaba ɗaya APC. Saboda haka mana kira da su ma gwamna ya kira shi musulmi ne ya yi abin da ya kamata. A ƙarshe na muku fata alheri, in ya ji ne mu shawara ne ba doka ba ne.
To mu ma mun gode da wannan shawarar ka da ka bayar. Bari mu je Kwantagora daga Kaduna, wake kan layi a Kwantagora.
Kala mazi kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya gare ka.
To kalamati ina roƙo ne ga alhama ga shugaban ƙasar Najeriya ya ji tsoron Allah ya tausaya ma talakawa cadan manga da ya kawo magana cewa wani mu yi zaɓin ko iskan gas mu yi amfani da shi ko heto muna aisayen shi da 1,000 da wani abu to ya ji tsoron Allah ya tausaya ma talakawa ya san wanda an kai arewa mun kai ruwan ƙuri'a to bai dace wa mu arewa a ce muna shan wahalar mai heto ba ya dace ko da dai ba a koma rike da ba a dawo da shi ne a 500 dan haka ina fatan alheri Allah sa ji kokenmu ya ji tsoron Allah ya taimaka masa mu talakawa saboda ba dan yau aka wa yaran tukunya ba dan gobe dan 2027 tana nan zuwa
to mun gode da fatan kuma ya ji wato korafinka daga Kwantagora bari mu je mu Bauchi Yakuba wake kan layi a Bauchi
dan na so mutu daga cikin lokacin
to takwara muna jinka
to da ke irin haka da ke inda ne dan so kuri
muna jinka
kuma magana mai inda su ko
a'a kai zaka zabi mun duk inda zaka yi magana akai yau kofa bude take mutun ya bayyana ra'ayin shi amma mai ma'ana ba zagi ba wannan muna jinka
a'a ba zagi to gaskiya dai abin da ku da ni ba dai magana wuce ba wani kin ne da kike da dawo
to ga dukkan alamu layin ka akwai matsala kamar ma ya katse to bari mu garzaya kwara wake kan layi a kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Dallo Garba dina wato fito a Najeriya daga nan jihar Kwara
to malam Bello
ina kira musamman maza ina kira da masu hannu da ciwo ne kuma sauran kungiyoyi da gwamnati da taimaka mu musamman ma bayan Allah akwai bayan Allah wanda suke cikin halin kakarin kai irin wannan matsayi da ake ciki da kuma kuncin rayuwa ya kamata masu hannu da ciwo su taimaka ma bayan Allah wanda suke neman dokin gudunmuwa da sauran abubuwa na mabukatu wanda ba su da halin da suke gudanar da lalurorin su na gidajen su ya kamata a taimaka musu wannan ita ce gudunmuwa ta BOA mai magana Bello Garba daga nan Kwara sai nagode BOA sai anjima
to mun gode malam Bello daga Kwara kuma bari mu kada Gombe wake kan layi a Gombe
Assalamu alaikum dukki kai tsakan tare da magani Jodo daga Akulo kar Gombe Gombe cikin Najeriya cikin kwatan alkairi
to mu haka muna jinka
yau wato mu dai Najeriya shugaban kasan Najeriya mu ba canja mini soti a gaban mu ba kana kan Najeriya mu dai a canja mana kamun saukin keto da mu tallafin keto ya hana mu ziyara ya hana mu yawo ziyarar ke su gaba daya amma matan jami'in soti a kuwa tura su kaza kara mu dun na magana mai ne kawai kina talakan Najeriya ke damuwar su gaban su yanzu mai magana malam magaji wadda diga tumo tin diga local Gombe
to mun gode daga Gombe kuma bari mu je mu Katsina dukko wake kan layi a Katsina
Assalamu alaikum ka alaga tiyar ga da dare
barka da warhaka muna jinka layin ka akwai tangarda kadan yawa kadan nisanci radion ka ba maganar ka ba ta fita sosai
to
muna jinka muna jinka
yawa ne yau kawai shi ne zan yi a kan shirye-shiryen ku da kuke na la'asar wani lokaci ina mutane suna ɗan shan wahalar samun ku da ƙarfe 8 kuma da rabi a safe nan sai sake dawowa bayan kun yi wannan shiri da safe wani lokaci an ce Allah ana ɗan shan wahala wajen kama ku kai ni gaba ɗaya yanzu kwata-kwata na sa masa rediyo na ne to sai wani ma yake ce mai shi ma an karfe 4 ya na yamma gaskiya baya samun shi ne ce ko kun canza zango ko wata minta yanzu ake samu wani gaske ne ake kama ku
To za mu gabatar da wannan korafi naka na da muhimmanci sosai. Mun gode sosai wallahi da wannan bayani. Daga nan kuma bari mu je mu a jamhuriyar Nijar. Wake kan layi a Nijar.
Assalamu alaikum. Wurin Amerika mai magana Umar Malam Ali shugaban kula kudi a Rigogon Dutse.
To mun gode.
Abin da an rawar ra'ayi ya bisa ga zaɓe na Amerika ne a gani.
Muna jinka. To da alamar layinka an samu matsala to bari mu koma Najeriya wake kan layi a Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
yawa barka da dare barka da juma'a
barka da warhaka barka da juma'a
yawa
kana tare da babawo ne mai agogo ne na cikin garin Gitata.
To babawo, muna jin ka.
Alhamdulillah, mu roƙo dai, kaga shi shugaban ƙasa shi ke da wuka da nama. Muna roƙon shi dai har a yau, yana da ɗan sauran lokaci da zai waiwaya a kan maganar tallafin. A kari da Allah ya diba baya ya ga maganar tallafin mun kai tsunan da ya cire, wallahi talaka sun shiga wani yanayi. Kaga mai magana.
To, da alamar dai layinka ma shi ma an samu matsala. To bari mu kada Yobe, wake kalla ya Yobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, muna jinka.
Ina tare da Garba yake na da garin da ci.
To ga Mallam Garba.
Garba yake na.
Muna jinka Mallam Garba.
Wallahi muna neman taimako ne da Allah gwamnatin ta ci san abin da take yi.
Kuna na ɗan Shaibu gidan girgin cikin wurin yi bangar da ke nan yankin Karamar hukumar Kwanta gudanar da ke nan jihar Niger.
To Mallam ɗan Shaibu.
Lallai ni zan yi tsokaci ne a kan tun ministoci da shi shugaban. Kana mun ji daɗin su, amma abin da muke bukata a nan shi ne ba san ministoci shi ne matsala ba. Zan mun aikin da ya kamata, saboda mutane a Najeriya suna cikin wani hali wanda yake na halin takamukai. Na yan Najeriya ko kuma ce talakawa mutum cewa ana gwamnati ta tabbatar kowa na da ibon abubuwan da ke karata ba. Ko kuma wani da yake da wani abubuwan da mutanen kasa suke ciki. A yin ka waya abubuwan mutanen kasa ko kin da mutanen kasa suke a dinga biya musu bukatu. Ni shi ne kira na gaba ita gwamnatin tarayya fatan Ubangiji Allah ya sa mu fadi lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je kuma Zamfara. Wake kallaye a Zamfara?
To alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, muna jinka.
To alhamdulillah, kuna tare da Aminu Dan Fulani ta zama mai kwatarkoki jihar Zamfara.
To Dan Fulani.
To alhamdulillah, gaskiya ne kira na ga shugaban kasa don Allah ya kamata ya sauke tallafin man fetur domin tsakanin da Allah mutane suna cikin halin tsatsanika ya ga yake an cire tallafin man fetur.
Dan Fulani ya sauke ne ko kuma ya maido da shi? Ina ganin kana nufin ya maido da shi ne ko ya maido da tallafin man fetur? To ina jin Dan Fulani abin da yake nufi shine yana roƙon shugaban ƙasa ya maido da tallafin man fetur saboda matsaloli, kamar ya fara bayyana matsalolin da ake fuskanta saboda daukewa. To mun gode makowannin ku da ya bayyana ra'ayoyinsa ko ra'ayinsa, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na gaba.
To a takaice, a yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da Prime Minister kasar Lebanon, inda suka tattauna akan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kasar, yayin da Amurka ke matsawa gwamnatin Beirut akan ta dauki mataki don wato akan kungiyar Hezbollah. A yayin da yake kan hanyar dawowa gida daga ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya, Blinken ya gana da Prime Minister kasar Najib Mikati a birnin London, wanda ya je birnin daga Paris, inda ya halarci wani taro da aka yi a kan Lebanon kwana ɗaya da ya wuce. Su duka biyan sun dai murmushi a gaban masu ɗaukar hoto, amma ba su ce komai ba. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jikkata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon, a cewar ma'aikatan Lebanon da kafafen yada labaran kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu madadin Maryam Dauda wadda ta tayani gabatar da shirin da producer mu Julie Lewis Gresham da kuma engineer mu ta yanzu ita ma ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.